Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da ke gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Gwamnatin jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya ta farko a tarihin jihar domin warware irin matsaloli da makiyaya ke fama da su waɗanda suka ƙi cinyewa tsawon shekaru da dama. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Sani Juli, kuma ni ne wato national president na ƙungiyar gamayya ta Fulani ta Najeriya, Moggal Fulaku.
To, a matsayinka na ɗan jihar Niger kuma makiyayi, wannan ma'aikata da aka samar ta kula da harkokin Fulani makiyaya,
na'am,
wani tasiri za ta yi musamman wajen bunƙasa kiwo na dabbobinku?
To, ni dai ina tunani a matsayina na makiyayi na Bafulatani, wato wannan ma'aikata da ake ƙirƙiro ta ministry na Fulani a jihar Niger, wato wata makaranta ce ta duniya ma gaba ɗaya aka buɗe a jihar Niger, domin duk Bafulatani wanda ke so ya ji an ce an buɗe ministry wato kula da harkar makiyaya da abubuwa, to ya tabbata an kawo ci gaban da Fulani kiwo zai ci gaba, kuma za a samu nasarori da yawa. Don wannan shine kamar farko wanda aka fara ƙirƙiro abin da zai kawo bunƙasar da zaman lafiya a Najeriya akan Fulani wannan ma'aikata.
Na'am, to yanzu me kuke so ku ga ita wannan ma'aikata ta yi muku tashin farko din nan ku makiyaya?
Mu tashin farko yanda mai girma gwamna ya yi wannan abu saboda Fulani a ci gaba, kuma a samu zaman lafiya, kuma a samu haɗin kai. Waɗannan wurare da aka ci gira da zan da aka cewa an buɗe su sun kami wannan gwamnatin, amma ba su fara aikin da ya kamata ba. To, muna son shi mai girma gona da mutanenmu a damu da wannan gira da zan.
Wato, gandun daji na inda Fulani ke kiwo da shayar da dabbobinsu.
Da shayar da dabbobinsu, a kula da wannan wurin. Wato, idan aka kula da wannan gira da zan da aka buɗe muna a Niger State, to duk wani abun da a yi da mu bahila ce indai na kiwo ne da noma za a samu insha Allah.
Na'am, to amma Alhaji Juli, wannan gandun daji kowace gwamnati da ta wuce yawanci in ka lura Fulanin ba su zama, kana ga yanzu za a yi to a shawo kan ku Fulani ku ringa zama a wannan wuri?
To, abin da yasa rashin zaman lahiya da babu shi a wannan wurin, rashin tada hankali da yawan waɗannan ta'addancin da ke ta faruwa, shi ya hana Fulani zama wannan wuri kamar yadda suke so su zauna su buɗe ƙahunsu su yi walwala. Amma kamar yanzu yadda tsari ya zo da in mai girma gwamna ya saurari shawarwarin da muke bada da sauran ƴan majalisar shi na kusa da shi wanda an zaɓe su saboda su kawo zaman lahiya a Niger da ci gaba, in muka samu wannan abin da muke buƙata gona insha Allah, ko wanda Bafulatin zai koma masaukin shi zauna da manoma za su koma wurin su zauna, za a kula da wannan ma'aikata kuma kiwo zai ci gaba insha Allah.
Na'am, to yanzu ya zaka kwatanta yanayin yadda su makiyaya Fulani suke a jihar Niger a halin da ake ciki yanzu?
Ai, yanzu duk Bafulani da ya kwana cikin jihar Niger gaskiya na cikin farin ciki, don ya san an kawo gyara, an kawo ci gaba, kuma lallai za a samu abin da ake so insha Allah.
Na'am, to amma akwai dabbobin ma tukun don ganin yadda kamar yadda kace batun rashin zaman lafiya din nan yawanci babu dabbobi, shanun nan babu su. Me za ka ce game da haka?
Samun kama wannan birni da aka yi na jihar Niger, Fulaninmu da suka tashi wasu suka koma Taraba, wasu suka koma, duk za su dawo, duka suna hanyar dawa saboda wannan birnin da aka buɗe cewa lallai za a samu zaman lafiya a Niger, kuma yadda gwamna ya ba mu haɗin kai insha Allah.
Na'am, to amma kamar misali shi kwamishinan nan da hillace ne kuma makiyayi, tashin farkon nan yanzu me kuke so ku ga ya mai da hankali a ku kanku makiyaya din?
To, shi dai wannan kwamishina da Allah ya bamu na jihar Niger, fatan da muke mashi kullum muna mashi addu'o'i na alheri, kuma muna bashi shawari, kuma yana jin shawara kuma abin da ya kamata ya fara yi saboda ya fara bin sakuna yana jin koke-koken Fulani yanda abun yake, yadda Fulani suke ji a jikinsu, kuma abin da muke so mu ga yana yi kenan. To, yanzu mun ga ya fara cewa kan haɗa kan Fulani, sarakuna, dagatai, masu unguwanni, cewa su zo a haɗa kai a saurari wannan ministry dan a kawo ci gaba abinda kuma ke damu Fulani su gaya mushi kuma ya fara sauraron Fulani to saboda haka ka gani mu a ganin mu insha Allah abinda muke so ya fara kuma shi zai kawo ci gaba insha Allah
na'am Alhaji Uli akwai batun burtali burtali din nan so da yawa zaka ga shanu yanzu kan titi ma suke tafiya inda mota ke bi ni kuke so a yi a cikin hanzari game da wannan matsala dan kusan shi ke kawo rikici tsakanin manoma da makiyayan nan
to ai wannan yanzu tunda aka wannan ministry aka sa commissiona mun fara tattauna maganar labuka da mu da dagarte da hakimai kuma muna nan muna shirye zama da su yanda za a fidda labi don a samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manomi a Neja
na'am yanzu kuna da labi dinnan burtaloli a nan Neja
akwai burtula da yawa kuma dagarte yanzu sun alƙawari yadda muka zama sun ce za su taimaka duk inda ake kiwo saman dutse za a daina inda aka da labi za a bude kuma sun yi alƙawari cewa mu zo mu zama da su mu neme su shawara da su daga tai da hakimai na jihar Neja in dai suka ba mu goyon ba kamar yadda muke so insha Allah kowanne labi a Neja za a bude shi babban labuka ma akwai su a Neja insha Allah da masharuwa da sauransu
masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar da kuma ta bakin gwamnatin jihar Neja yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Alhaji Sani Juli da kuma wakilin mu a Neja Mustapha Nasiru Batsari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
wanda baya shine ci da mu wannan arzikin mu shine uwa uba mu dangalo ma tushen arziki mu kawo